Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma tashar mu ta BOY Africa kan mita 102.5 zangon FM sai Alfa Radio da ke kuma su Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sarari assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau ranar 30 ga watan Janairu na shekarar 2018 Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da farko ga kanin labarai
ana sa ran shugaba Trump zai taba wasu bututuwa da dama yayin da zai gabatar da jawabinsa na halin da kasa ke ciki a daren yau Talata za ku ji waɗannan bututuwa ne Dakarun ƴan aware a Yemen sun yi wa fada shugaban ƙasar da duniya ta amince da shi ƙawanya sannan shugaban ƴan adawa Raila Odinga ya halarci wani taron da aka rantsar da shi a matsayin shugaban al'umma a Kenya
To a shirin namu na yanzu za ku ji hukumar ƴan sanda ta jihar Taraba ta ci alwashin tabbatar da dokar hana kiwo a sarari za ku ji gwamnatin Najeriya ta damƙa wa gwamnatin Kamaru shugabannin ƴan awaren ƙasar ta Kamaru hasu 47 Muna kuma dauke da rahoto na musamman dangane da irin darasin siyasa da muka gani bayan tada jijiyar wuya da wasiƙar tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo wacce rubuta shugaba Muhammadu Buhari a satin da ya gabata ta yi. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfilu Hashim Guma ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A daren yau Talata ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai yi magana akan karfin tattalin arziki da kuma kira ga manyan jami'an kasar da su hada kai a dauki mataki kan batun shige da fice yayin da zai gabatar da jawabinsa na kan halin da kasa ke ciki. Jawabin nasa wanda za a watsa kai tsaye ta kafar talabijin wanda kuma zai gabatar a gaban taron hadin gwiwar majalisun dokokin kasar na zuwa ne shekara guda bayan da Trump ya hauka ragar mulki. Har ila yau zai gabatar da jawabin ne kusan mako guda bayan da aka kai ruwan rana kan kasafin kuɗi da kuma batun wasu bakin haure waɗanda suka shigo ƙasar nan ta haramtacciyar hanya a lokacin suna yara. Wannan takaddama ta kai ga har aka rufe ma'aikatan gwamnati. Jami'an fadar shugaban Amurka ta White House sun ce shugaba Trump zai yi magana kan batutuwan da suka shafi ayyukan yi da tattalin arziki da yi wa fannin haraji garan bawul. Da kuma kira ga 'yan majalisun dokoki da su amince da shirinsa na samar da ababen more rayuwa da za a kashe dala triliyan ɗaya. Har ila yau ana hasashen zai magana kan batutuwan da suka shafi tsaron ƙasa da shirin mallakar makamin nukiliyan Koriya ta Arewa da kuma samar da daidaito a fannin tsare-tsaren kasuwancin duniya. Kamar yadda yake al'adance a duk lokacin da shugaban ƙasa ya gabatar da jawabin kan halin da ƙasa ke ciki akan baiwa 'yan jam'iyyar Democrat dama su ɗanyi takaitaccen bayani bayan ya kammala jawabin nasa.
Dakarun ƴan aware a Yemen sun yi wa fadar shugaban ƙasar da duniya ta amince da shi ƙawanya wacce aka kafa a babban birnin na wucin gadi da ke Aden. Lamarin da ya ƙara dagula rikicin siyasar ƙasar wacce ke kudancin ƙasashen Larabawa. Fadawar birnin na Aden a hannun dakarun ƴan awaren shi ya kawo ƙarshen kwanaki biyu da aka kwashe ana ba ta kashi tsakanin dakarun da ke goyon bayan shugaba Abdurrabbu Mansur Hadi da kuma dakarun da ke goyon bayan majalisar wucin gadi ta kudanci wacce aka kafa ta a shekarar da ta gabata domin a farfado da tsohuwar jihar da ke kudancin Yemen mai cin gashin kanta. A shekarar 1990 aka haɗe tsaffin jihohin arewacin da kudancin da ke ƙasar ta Yemen a ƙarƙashin tuta guda. Majalisar wucin gadi ta nemi Hadi da ya kori gwamnatin Prime Minister Ahmed Obaid bin Dagr zuwa ranar Lahadi saboda ana zarginta da cin hanci da kuma mulkin kama karya. Kungiyar bada agajin gaggawa Red Cross ta ce akalla mutane 36 suka rasa rayukansu a faɗin wanda ya faru daga ranar Lahadi.
Duk da barazanar da aka mai ta cewa za a kama shi, shugaban ƴan adawan ƙasar Kenya Raila Odinga ya yi kememe ya halarci wani taron rantsar da shi a matsayin shugaban al'umma a Nairobi. Dan shekaru 73 Odinga ya sha alwashin zai zama shugaba na kowa da kowa a gaban dubban jama'a da suka riƙa shewa nuna goyon bayansa a yau Talata a farfajiyar wajen shakatawa nan da ake kira Uhuru Park. Madugun ƴan adawan yana ikirarin cewa an tafka kurakurai a zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Agustan bara wanda hakan ya baiwa Uhuru Kenyatta nasara. To amma kotun kolin ƙasar ta soke zaben a wani mataki da ta ɗauka mai cike da tarihi. Odinga da magoya bayansa sun kauracewa zaben ranar 26 ga watan Oktoba da aka sake suna masu nuna shakkun cewa ba za a yi musu adalci ba. Hakan ya baiwa shugaba Kenyatta nasara cikin ruwan sanyi inda ya samu kashi 98 cikin 100 na kuri'un da aka kada aka kuma rantsar da shi a watan da ya biyo bayan zaben.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan Washington DC. Gwamnatin sojin kasar Thailand na ci gaba da fuskantar suka saboda ta jinkirta zaben gama gari da za a yi a nan gaba, wanda shi ake sa ran zai maido da kasar kan tarbar mulkin farar hula a kalla koda na jekana yi kani. Gwamnatin sojin wacce ake walakabi da National Council for Peace and Order ko kuma NCPO a takaice ta kasance akan karagar mulkin kasar tun daga shekarar 2014, ta kuma shata jadawali akan yadda za a gudanar da zabe wanda ya kamata a yi a shekarar 2016. To amma Prime Minister kasar General Prayut Chan-o-cha ya saka watan Nuwamba a matsayin lokacin da za a yi zaben, lokacin daga baya kafin daga baya kuma ya majalisar dokokin kasar mai cike da sojoji ta mayar da zaben zuwa watan Fabrairu shekarar 2019. Yanzu haka ana ci gaba da nuna matsin lamba, inda har jami'an diplomasiyan kasashen waje su ma suka bada aron muryar su wajen yin zanga-zangar nuna adawa haɗe da wasu kungiyoyi masu zaman kansu na kasar ta Thailand da kuma bangaren yan adawa. A watan Mayun shekarar 2014, sojojin kasar suka karɓa mulkin kasar bayan da aka kwashe watanni ana zanga-zangar nuna kyamar zababbiyar gwamnatin Prime Minister Yingluck Shinawatra.
Matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na yin watsi da shirin zaman sulhu da ƙungiyar Taliban ya harzuka ƙungiyar mai ta da ƙayyar baya, yayin da malamin Afghanistan ke ci gaba da kiran a kawo ƙarshen matakin soji domin a shawo kan rikicin. Shi dai shugaban Trump ya kawar da batun tattaunawa da 'yan ƙungiyar ta Taliban, ya kuma sha alwashin cewa sai ya gama da su, yayin da ake ci gaba da samun ƙarin hare-hare a Kabul, babban birnin ƙasar ta Afghanistan, waɗanda suka kashe ɗaruruwan mutane. A yau Talata, mai magana da yawun shugaba Ashraf Ghani ya ƙi fitowa fili ya nuna goyon bayansa ga matakin na Trump na ƙin tattaunawa da ƙungiyar ta Taliban.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar da kuka ji a farkon shirin, hukumar 'yan sandan jihar Taraba sun ci alwashin tabbatar da dokar hana kiwon sake a faɗin jihar ga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ɗauke da cikakken rahoton.
A wani yanayi na ba sabon ba, rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta ce ma za ta tabbatar da aiwatar da wannan sabon dokar hana kiwo da ke ci gaba da jawo cece-kuce a ciki da ma wajen jihar Taraba. Wannan mako na zuwa ne, yayin da wasu rahotanni ke cewa wasu jami'an tsaro tuni suka soma amfani da wannan dokar wajen tatsar makiyaya, walau a mota ko kuma bishashe, batun da magungiyar makiyaya ke cewa fa ba za ta saboyi bindiga a ruwa. To sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar ta bakin kakakinta David Misal ta ce za ta sa ido wajen aiwatar da wannan doka, kuma duk wanda aka kama yana kare dokar, to fa labudda za a kama shi.
Cewa doka idan an riga an yalwatar da doka, ana misali ko doka ne wanda ta fito daga tarayya, ko doka ne wanda tana cikin state, ko doka ne wanda muna kiran shi bylaws wanda ke na local government, duka doka idan an riga an sa hannu ta zama doka, dole ne jami'an tsaro su tabbatar da cewa an tsare doka. So mu musamman duk dokan da an riga aka kafa kuma an bi shi bisa ga kaida, doka ta zama tana aiki, ba mu da wani abu da za mu yi banda mu tabbatar da cewa dokan da aka kafa, ko daga ina ne, in dai an kafa doka dole ne jami'an tsaro su tabbatar da cewa an tsare doka. So mu wannan abin da muke yi shine mu tabbatar da cewa duk dokokin kasar nan wanda aka kafa gwamnati suka kafa, mu tabbatar da cewa mun tsare.
Eh, wai misali kamar wannan dokan hana kiyo, doka ne da ana ta cece-kuce a kai kuma ana batu a kotu da sauransu, ma Taraba gashi kamar ana amfani da su 'yan sandan wajen aiwatar da dokar.
Kore doka, in dai doka ta zama doka, dokan kasa da mun an ba mu cewa mu tsare dokan kasar nan, mu tabbatar da cewa an bi doka da order. So idan dai akwai dokan da aka kafa kuma an riga an sa hannu ya zama doka, dole ne mu tabbatar da cewa aiki ne wanda aka sa hannu, mu tabbatar da cewa an bi dokan nan. Sannan idan kana magana cewa magana tana kotu, idan magana tana kotu ka san mu 'yan sanda duk hukuncin da kotu ta yanka, idan ka rubuto mana dole mu bi doka, mu da mutane ne dole mu bi doka, duk lokacin da muka ga hukunci ta fi dole mu bi doka, na abin da zan iya gaya maka.
To sai dai ko yanda ma aka soma aiwatar da wannan doka, yanzu haka ma wasu kungiyoyin al'umma a jihar sun fara mai da martani. Barista Muhammad Bello Mustafa na kungiyar cigaban Taraba ta Taraba Concerned Citizen Forum ya soki matakin soma aiwatar da dokar a wannan lokaci da ma kasar ke fama da tashi-tashi hankulan da ke nan saba da rikicin makiyaya da manoma.
Farko tukuna dokar ba ta da ainihin mazauna, domin ba dokar kware ba ce, ya saba kundin tsarin mulkin Najeriya da ya tanadar a ainihin gaba na hudu ainihin sashi na 36 har zuwa 41 ya tabbatar wa mutane cewa ainihin ƴan ƙasa suna da damar rayuwansu kuma su ci gaba da ainihin mu'amalarsu da kasuwancinsu ba tare da tsangwama ba in dai har ba su taka dokan ƙasa ba. To yau sai aka wa kuma suna da dama, ɗan ƙasa na da daman ya tashi daga garin da yake ya garzaya zuwa wani gari wanda ba nashi ba, don a ƙasa a kundin tsarin mulki duk ɗan ƙasa ne zai iya zuwa ko ta ina.
Kafin ko soma aiwatar da dokar, sai da gwamnan jihar Taraba a Kitaddare Dusan Isiyaku ya ko gana da manyan sarakunan jihar domin bayyana musu yadda za a gudanar da dokar da kuma rawar da ake son su ma su taka. To wai koya lamarin yake Honorable Emmanuel Bello, tsohon kwamishinan yaɗa labarai ne a jihar Taraba wanda yanzu ma ke cikin hadiman gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yaɗa labarai, ya ce ai makauniyar fahimta kawai wasu ke ma wannan doka.
Dokan ba ta da ne ba ta da wani different meaning ko wani damuwa, kuma doka ne da aka kafa so da yin so shiga gonakin mutane. Ana so a hana wannan interaction domin fada da ake samuwa domin mutane ne in su shiga gona. Wannan ita wannan dokan yanzu ta hana irin wannan tafiyan da za su ce shanu ana yawo da su duka ina. Dokan ta ce a yi da su a wani ɗaya, kuma ka san ba yau ma aka fara irin wannan abun ba. Ko tun da nan Tarabanmu ba sai yau muke ake yi da su sani a abu ɗaya ba, a yi da su a inda ake kira rai. Wato ko tun da ma ana yi da su a cikin Ruga ko kuma Garki in ka je Manbila wato Jambu kenan can Fulani da suke gun, ko tun da kafi ma a haifar mu.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Sai mu tsallaka kasar Kamaru, inda hukumar kasar ta bada sanarwar gwamnatin Najeriya ta miƙa mata shugabannin 'yan awaren kasar 47 ga Garba Awal dauke da ƙarin bayani.
Kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru kenan Isa Cirinwa Bakari a yayin da yake yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birnin Yaounde na nuna godiyarsa ga kasar tarayyar Najeriya domin ta miƙa wa gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru 'yan awaren Ingilishin kasar guda 47 waɗanda kasar Kamaru take neman su ruwa a jallo, kuma su ne suke nema su raba kasar gida biyu kasancewar suna buƙatan a ba su 'yancinsu domin har sun sanya wa ɓangaren nasu suna Ambazonia. Kan haka ne tambayi Alhaji Dan Asabe, ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a ƙungiyar 'yan awaren Ingilishin ƙasar, ko ya suka ji da wannan al'amari?
To ai akwai doka na da ko a Majalisar Ɗinkin Duniya da ya nuna cewa mutane kamar haka wanda suke zaman jira a ƙasa da za a iya kama su a mayar da su a wannan ƙasar da aka koro su ko kuma da suka gudu don saboda waɗansu dalilu ba. Akwai dokan Majalisar Ɗinkin Duniya da yake kare su. Eto magana dai tun da wancan hira da muka yi da kai mun ce dama mu ba mu kai wannan matsayin din ba abinda muke tambayan gwamnati. Gwamnati ta bar abu ya tabbare ya zo inda ya iso yanzu nan hakan nan. Tun da yanzu haka ita ma ta nuna cewa ba ta niyyan a zauna a yi sulhu da mu, ta ce mu 'yan adawa ne. Mu 'yan ta'adda kai, mu 'yan ta'adda ne. Ba za ta iya zama ta yi sulhu da mu ba. To mu za mu yi zamanmu na 'yan ta'adda ko ba haka ba? Yaki dai an san lokacin da take somawa ba san lokacin da take ƙarewa ba.
Alhaji Ibrahim Mai Yaki, shi ma ɗan birnin Kumba ne a ɓangaren 'yan awaren Ingilishin ƙasar, ya ce bai gaskanta magana da kakannin gwamnatin ƙasar ta Kamaru ya yi ba, su wannan baya ba su tsoro.
In hakan ma ya faru mu abu ne mai kyau a gurinmu, domin a yanzu ne tun da duniya ta riga ta san me ake ciki, kuma dole kuma duniya kuma ta tsaya su san ga abin da ake ciki. Ga yanda za ta fiye da abin ne. Tuntuni duniya sun magana sun ce in dai akwai in dai abin da ku kira a zauna a yi magana a kai. Sun ki sun ce ba za su zauna ba. Yanzu suna neman dama duk yanda za a yi a kawo wani tashin hankalin da nika ga ni ga yadda za a samu a ɗora mana a ce wai mun ni kaza.
Na ci gaba da tambayan ɗaya daga cikin shugabannin kwato haƙƙin bil'adama na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Malam Musa Usaini, ko ya za a yi da waɗanda aka kamo ɗin?
Wato gaskiya al'amari yana daga cikin ka'idodi na ƙasashe da ƙasa wanda ake kiran shi diplomatic relation cewa idan kuna da ka'ida da wani gari game da mutanen da suka yi ko ta'addanci ko suka yi acca a cikin ƙasa ko wani abu, gwamnati tana iya amfani da Interpol domin a samu a dawo da mutane. Sai dai matsalolin da ake samu a mafi yawan ƙasashen Afrika shine idan mutane sun zo wayannan abubuwan din, ana wato keta haƙƙi na ɗan adam ga ciki. To shi yasa yanzu da yake mutane su 47 ne, yana da kyau a yi lissafi a duba ka'ida, wane ne daga cikinsu ne mutanen da suka kamata su zama mutanen gaskiya, a yi musu shari'a ta gaskiya bisa ga adalcin kula da haƙƙin ɗan adam.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Fadalla Muhammad Awal Garba. A kwanakin baya ne dai tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo ya rubuta wasiƙa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda wasiƙar ta tada jijiyoyin wuya a tsakanin magoya baya da kuma 'yan adawa. To amma sai gashi su biyu shugabannin an gansu a bidiyo suna wasa da dariya a birnin Addis Ababa da ke Ethiopia. Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi mana tsokaci akan wannan batu.
Gaisawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cikin raha da tsohon shugaba Obasanjo a taron kungiyar Afirka a Addis Ababa ta zama wani darasi da ke nuna ko a ciki akwai wani abu, a fili dai yi tamkar ba komai, a yanayin a yi siyasa ba da gaba ba. In za a tuna makon jiya, wasiƙar da Obasanjo ya rubuta ga Buhari da buƙatar sa kare nemi tazarci a 2019 ta zama babban abin muhawara a kafafen labaru da kuma zantawar mutane a majalisun daban-daban. Shin wannan na nuna gwamnatin Buhari ta ɗau shawarar Obasanjo ne ko wasu daga bayanan, ko dai tana gujewa tsarin gwamnatocin baya ne na zama dutse hannu riga ga irin masu wannan ɗabi'ar? In za a tuna mai taimaka shugaban ta fuskar labaru Garba Shehu ya ce Obasanjo baya wakiltar ra'ayin dukkan 'yan Najeriya.
Idan Allah ya kai mu lokacin da shugaba Buhari zai fito ya ce yana son kashi na biyu a mulkinsa, za a yi wa jama'a bayani. Najeriya tana da girma, ai a ce wai baki zai zo ɗaya akan wani magana. Mutum miliyan 180 ɗin nan ba zai yi ba. Ya faɗi ra'ayinsa, mun ji shi, kuma tun da ya magana ma wasu ma sun faɗi nasu ra'ayi. Kuma na tabbatar muku shugaban Muhammadu Buhari baya fushi da kowa, waye fushi da shugaba Obasanjo.
Dattijan ɗan siyasa Arewa maso gabas Alhaji Musa Yola ya yi sharhi kan wannan lamari.
To ai baka ga amsar da Buhari ma da ya bayar, ai bai bada amsa mai zafi ba. Ai bai kamata nasu ka san mutum ku yi fada ba. Obasanjo wannan ya saba yi, yana kallon kansa ba wani kamar sai shi a Najeriya. Kuma ba sani ba mutum ba zai zamani sai zamanin wani ba. Shi Buhari nan in an ce wai tun taron jam'iyyun suka haɗu suka ai lokacin CPC ma ya samu miliyan 12,700. Mu da muke mansa na faɗa maka a nan shekara biyu da suka nace ko yake baya sosai mun sai ya yi inda yana rayu. Maganan yanzu da yake tsoho zai kai su dukansu ba wanda ya girme ni a cikinsu, na san su duka. Don haka ni ba na ɗaukan wani abu. Wannan ƙasar taimakon Allah ya taimake mu.
Suleiman Hashim shine ya tattaki daga Lagos zuwa Abuja a kafa don taya shugaba Buhari murnar lashe zaɓe. Shin me ra'ayinsa kan wannan muhawara?
Obasanjo da Jinan Muhammadu Buhari ina taso na gansu tare ne, kuma kafin ma in yi waye to kwayince kafin a haife ni suna tare. Abin da na fahimta shine ita siyasa dama haka ta gada. Siyasa ba adawa ba ta kasancewa, kuma idan kana mulki ba amma hasada to ba za a samu cigaba. Don sai makiyinka ko amma hasada kafin ka gane cewa akwai wani inda baraka ko inda zaka gyara. To ni hakan ba komai bane, na dauke shi har siyasa ce, kuma mu ne muke iyu shi. Kuma idan kana da maki har makiyinka ya fito ya nuna ma makiyinka ne fili da fili yafi makiyin da ba zai fito ya nuna ma cewa a ni ba makiyinka bane, kuma ya kasance a gindinka.
Zai wuya ya kaucewa hamayya mai zafi tsakanin 'yan siyasar Najeriya na jam'iyya mai mulki da adawa, musamman ma don dandalin yanar gizo da kan ba da dama mutane su rika faɗar ra'ayinsu ba linzami. Nasiru Adamu Ali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 10:19, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Rikicin manoma da makiyaya babban matsala ce da ke yawan addaba kasashen nahiyar Afirka, lamarin da kan janyo asarar rayuka da dambun dukiyoyi. A yunkurin shawo kan rikicin, wasu gwamnatocin jihohi a Najeriya da suka haɗa da Benue da Taraba da Ekiti suka ɗauki matakin kafa dokar hana kiwo a fili, dokar da ta janyo cece-kuce tsakanin 'yan ƙasar. A can ƙasar jamhuriyar Nijar ma ana fama da wannan rikici tsakanin manoma da makiyaya, inda hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke tashi tsaye danganin sun wayarwa da mutane kai muhimmancin zaman lafiya da hanyoyin kaucewa afkuwar rikice-rikicen. To daga Nijar idan muka tsallake ƙasar Burkina Faso muka je ƙasar Ghana, a can ma rikici tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar Ashanti da gabashin Ghana ya yi munin gaske, inda har gwamnatin ƙasar ta kafa wani kwamitin aiki na sojoji da 'yan sanda domin daƙile matsalar, har ta ba da umarin harba duk shanun da aka hango tare da masu kiwonsu. Kan haka ne Fulani a Ghana ke kokawa kan irin cin zarafin da suka ce ana yi musu sanadiyar wannan kwamiti na sojoji da 'yan sanda da gwamnatin ƙasar ta kafa. Haka ne kuma ya sa wakilin muryar Amurka a Ghana, Radwan Abbas, ya duba mana wannan lamari.
Ƙungiyar Fulani a Ghana sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo musu ɗoki don dakatar da cin zarafin da gwamnatin Ghana ke yi wa Fulani da shanunsu. Fitina tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar Ashanti da gabashin Ghana ya yi munin da har gwamnati ta kafa wani rukunin aiki da cikawa na sojoji da 'yan sanda da aka ba su umarnin su harbe duk shanu da za su hango da masu kiwonsu. Hakan ya yi sanadin kashe shanu sama da 500 cikin garin Agugu da gundumar Sacira Farm Plains. Ganin cin zarafin ya yi yawa ne, ƙungiyar Fulani ta ƙasa ta shirya taron manemar labarai don gabatar da kukansu. Sheikh Usman Bare ne shugaban ƙungiyar Fulani, ya bayyana makasudin taron.
Muna so mu nuna ma duniya gaba daya irin cuta da kuma cin zarafi da zubar da mutunci da Fulani suka samu kansu a cikin wannan kasa a cikin kwanakin nan na baya. Muna so mu duniya mu nuna musu abin da ya faru, sannan kuma mu nemi daga Allah kuma da al'umman duniya da kuma musamman gwamnatin Ghana da sauransu a tsayar da irin wannan cin zarafi da zalunci da ake ma Fulani.
Shi wannan makiyayin Alhaji Umar yana bayyana irin abin da ke wakana ne a kansu da shanunsu a daji.
Wannan abin na lakamin da suke rike da shi wai Fulanawa. Dabbobin nan da ke wurin nan ba na Fulanawa ba. Akwai waɗanda suke kula da dabbobin na su ne makiyayan nan. Su sun zama abin waɗanda an doke su ne su yi aiki. Abinda muke zama kuma ba ko inan da zaka yawo ta sai da agogo nan ka duba makiyaya. Baka gan wurin da ba biyan tax. Kowane shekara duka muna biya. Muna da receipt kuma da zamu yi mu testify wannan.
Shi ko Alhaji Halfa cewa yayi. Akwai sin rai da nuna bambanci cikin abin da duke faruwar nan.
Ya kamata mutanen garin mu Ghana su san kaman kiwo livestock yana cikin bangaren agric sector. Ma issue sun nan problem guda da muke samu shine ana stereotyping harakar da ke faruwa go. Media na represent abin kaman alien versus our Ghanaian community problem. Alhali ba haka ba.
Malam Irbad Ibrahim masanin abin da ke kai yana kawowa a duniyar nan. Ya yi sokaci akan irin matakai da ake ɗauka don samar da mafita daga wannan fitina.
Babu wani matsalan da ba iya a magance ta. Saboda shi kaga muna gode ma shugabanni domin zaka ga kaman suna son su yi amfani da diplomasiya. Ba wai ba mu yadda ko wani abu haka za a yi gwagwarmaya kaman kan da kace chief of defense staff ya ce kar a resist abin da sojoji ke yi. Shugabanni kuma sun fito sun ce a su dai anyan diplomasiya za su yi aiki da to shi kungiyoyin duka suke collaborate da juna. Assurance da zan ba iyayenmu shi ne ina kyautata zato kama wannan matsala za a magance ta, domin gaskiya ababen da suka gudana ababa ne da suka saba da tabi'an 'yan Ghana mu da kanmu.
Su dai makiyayen suna roƙon gwamnati a daina kashe musu shanu hakanan. Kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi tsakani a biya duk waɗanda aka kashe musu shanun su diya.
A shirinmu na mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu ji ta bakin hukumomin Ghana da suka kafa wannan kwamiti don sansanin hujjarsa ta daukar wannan zazzafin mataki wajen tunkara shawo kan matsalan makiyaya da manoma. Masu raro anan muke da sa'a a shirinmu na wannan makon. Sai ya kasance da murya Amurka a shirinmu na al'asar duk ranar Talata. Yanzu a madadin Ridwan Abbas zai taimaka wajen kawo muku shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
To madalla kafin mu je ga ra'ayoyin ra'ayoyinku ga Usman Kabar Orchini ya shigo cikin studio namu. Kabar menene yau zamu ji ayo
na kasa na tsarewa ina san ne zamu magana game da WAEC da NECO yanda mutane ke kuka cewa kukan cewa tana da tsada ko farashi yayi yawa sai kuma suke cewa an yi NECO domin su saukaka musu amma kuma abun fa dukkan doki suke tafiya.
To masha Allah. To kafin mu zo kan yau da goben bari mu kulle shirye-shirye namu yazo ga ra'ayoyin masu sauraro.
Sakon farko na Baffa Haruna Bajogane da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas bai gyara bashi barna don haka ku gaya wa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da sanata Rabi'u Musa Kwankwasa cewa su yi hattara kada rudin mabiya ya tarwatsa dangantakar da aka san su da ita tuntule-tule don haka gyara kayanka ba zai taba zamowa sauke mu raba ba. Salam VOA Hausa. Jinya ziyarar da Kwankwasa yayi zuwa Kano don kaucewa tashin hankali a tsakanin magoya bayan su wannan yayi daidai. Don haka muke kira Kwankwasa da Ganduje ya kamata ku gaggauta sasanta junanku don kaucewa tashin hankali wanda zai iya rutsawa da ƴaƴan talakawa ba ƴaƴanku ba daga Sadi Sa'idu Daura. Sai sako na gaba yace salam VOA Hausa. Muna fatan taron da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ko CEDEAO ke yi wajen samar da kuɗi na bai daya a tsakanin kasashen ya sa haƙƙinsu ta cimma ruwa daga Alhaji Umar Foreba da Adam A Adam Gashuwa.
To ga Muhammad Lalo da takaitaccen labarai.
To a daren yau Talata ake saran shugaban Amurka Donald Trump zai yi magana kan karfin tattalin arziki da kuma kira ga manyan jami'an kasar da su hada kai a dauki mataki kan batun shige da fice yayin da zai gabatar da jawabinsa na kan halin da kasa ke ciki. Jawabin nasa wanda za a watsa kai tsaye ta kafar talabijin wanda kuma zai gabatar a gaban taron hadin gwiwa majalisun dokokin kasar na zuwa ne shekara guda bayan da shi Trump din ya hau karagar mulki. Har ila yau zai gabatar da jawabin ne kusan mako guda bayan da aka kai ruwa rana kan kasafin kuɗin ƙasar da kuma batun wasu bakin haure waɗanda suka shigo ƙasar nan ta haramtacciyar hanya a lokacin suna ƙananan yara. Dakarun ƴan aware a Yemen sun yi wa fadar shugaban ƙasar da duniya ta amince da shi ƙawanya wacce aka kafa a babban birnin na wucin gadi da ke Aden, lamarin da ya ƙara dagula rikicin siyasar ƙasar wacce ke kudancin ƙasashen Larabawa. Fadawar wannan birni na Aden a hannun dakarun ƴan awaren shi kawo ƙarshen kwanaki biyu da aka kwashe ana ba ta kashi tsakanin dakarun da ke goyon bayan shugaba Abdurrabu Mansur Hadi da kuma dakarun da ke goyon bayan majalisar wucin gadi ta kudanci wacce aka kafa ta a shekarar da ta gabata domin a farfado da tsohuwar jihar da ke kudancin Yemen mai cin gashin kanta.
To masu sauraron mu nan kuma zamu da sa'a sai kuma can anjima da dare za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Joe Gresham da ta bada umarni sai kuma injiniyan mu Malam Nelson. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.